domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau
ba sura rubarkin mu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mijoyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin arewa a yau zamu sauka Bauchi arewa maso gabashin Najeriya dan jin yadda wasu mata masu kwazo ke fadakarwa ko tallafawa sauran matan arewa su samu imma ilimi ta hanyar shiga makaranta ko su koyi sana'o'i irin na hannu Hajiya Hafsat Muhammad dake matsayin jami'a ofishin ma'aikatar gona ta tarayya dake Bauchin ta duba yanda ilimi zai sauya rayuwar matan arewa zuwa tudun mun tsira daga nan zamu shiga cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama dan jin yanda mata ke koyon sana'a
Arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi
farko ga Hajiya Hafsat Muhammad wacce asalinta daga Kukurne a jihar Filato
a dada waye musu kai ya mace ta san muhimmancin ilimi a gare ta akwai wani bayani da ake cewa idan ka ilmantar da ya mace kaman ka ilmantar da al'umma ne to sai a waye mata kai cewa idan ta yi wannan ilimin ba wa ita bane har wa ƴaƴanta da jikokinta wannan ilimin duk zai taimake su su ci gaban rayuwarsu
yana iya yiwa wasu yaran in an fitar da su daga makaranta bisa wasu dalilai sai ga shikenan su kam sun zauna kenan ba ci gaba da karatu ya tsaya daga nan
eh haka ne wasu idan aka fitar da su akwai dalilai ne yakan sa a fidda yaro ba wai haka kawai iyaye dan yar su tana makaranta su cire ta tayu akwai matsalan iyayen ba su da karfin da za su ci gaba da tallafa mata ta ci gaba da karatu iyaye dole ne su cire yar su a wannan dalili na biyun sa kuma wayansu iyaye suna jin tsoro kada su bar yar su ta ci gaba da karatu ta janyo musu abun kunya sannan kuma ga al'adunmu na nan arewacin Najeriya daman a da yara ƴaƴa mata daga 13 ne ake aurar da su to akwai wayansu iyaye har yanzu wannan al'adan da shi ake tafe ba sa son ƴaƴan su su kai wayansu misale na girman jiki suna ganin ta a gida
ma'ana yana iya bayan an cire su ko kuma ya zama a dalilin cire su ko an aurar da su ko wani abu bisa wannan dalilan wannan auren ko waɗannan dalilan za su iya sa shikenan karatun su ya tsaya daga nan
eh to wasu it all depends in aka bada su aure wasu mazan suna da karfin da kuma suna sha'awan kuma sun san muhimmancin ilimin ƴamace sukan bayan auren sukan maida ita kuma ta ci gaba da iliminta wasu kuma a gaskiya shikenan karshen ilimin
laifin daga wajen mazan ne ko matan ne sun shanta ke kawai sun zauna a gida sun dauka dama abinda ya dace suna yi kenan
a'a ba wai laifi bane ko kuma su sun shanta ko haka bane kaga ba kowa ne san amfanin ilimin ƴamace ba wasu sun san amfanin ilimin ƴamace wasu kuma ba su sani ba ko na ansa daidai
eh mana abinda nake nufi a nan shine yana iya yiwa inda ta mace za ta faɗa wa mijinta ta gamsar da shi cewa tana so ta yi karatu to zai iya ba ta dama wani kuma ba mamaki ma mijin yake so ta yi amma ita tana ganin kai na ita wannan wahalar duka ba ta bukata
to ita din kaga ko yadda na gaya maka idan namiji na da karfi yaga zai iya sponsorin kuma ya san muhimmancin ilimi he is aware zai iya barinta ta ci gaba wayansu kuma ƴaƴa matan za ta ki saboda ba ta da hangen nesa ba ta san meye amfanin ma ilimin ba balle sai ta ta ki karatu zaman gidan zai fi mata haka amma nan gaba kuma za ta zo ta yi kuka da kanta saboda yanayin matsin rayuwa yanzu ba za a bar wa namiji shi kadai daukan dawainiyan cikin gida ba inda a ce ta yi ilimin ko da ma ba ta yi ilimin ta yi zurfi sosai ba ai akwai wayansu sana'o'i su hand skills da za ta koya ko a cikin gidan ko da ba ta ci gaba da karatun ba tana yi a cikin gida zai ɗebe mata kewa kuma zai rage mata wayansu abubuwan da yau ta ce mai gida ba ni a yi mun kaza za ta iya yi da kanta amma in ba ta yi ilimin ba gaskiya zai zo ya zama damuwa nan gaba zai zo ya dame ta kuma shi namijin ma nauyi zai zo ya mishi yawa
yawanci ga ana kokawa cewa arewa ne ake samun mata ba sa shiga makaranta sosai a kudu maso gabas ma musamman nan kuma maza ne ba sa yin makaranta sai mata shin wannan aiki ne ina jin wanda ya fi karfin iyaye kawai zai shafi sarakuna gwamnati gwamnati da kowa da kowa domin tabbatar da cewa matan dukan su yadda maza ke karatu su ma suna yi.
A gaskiya kam anan mu Arewa mata ne ba sa son yin karatu, shi yasa a tanan Arewa mu mata muna samun matsalan talauci a tanan Arewa.
Mun gode Hajiya Hafsa. Ita kuma shugabar cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Rahama da ke Bauchi, Mrs. Miriam Iliya, ta yi bayani yadda mata ke shigowa cibiyar tasu don koyon sana'a kuma su zama abun koyi ga tsara a Arewa.
Makarantun da ake koyar da mata kaman College of Education Azare da na Potiskum da nan garin a Kangere, duk lokacin da ake tura mata domin su fita su koyi sana'a a Rahama ake kawo su. Wanda ya koya kuma ya iya sai mu bashi certificate. In kana son keken dinki baka da kuɗi, za mu saya maka mu baka a rance. Don dama muna ba da rance ne ma mata domin su yi sana'a.
Kuna koya wa mata waɗanda suke makaranta da waɗanda ba sa makaranta su koyi sana'a saboda suna dogaro da kansu?
Haka ne, don aikin gwamnati yanzu yana wahala. So muka ce ba dole ne don ka iya ilimi ka yi aikin gwamnati ba, za ka iya yin aikinka ka dogara ga kanka, ka taimaki iyalinka, a taimaka maza kuma ko harkan cefene, domin kina ɗinkin kuɗi. Ai in yau bai baki kuɗin cefene ba, za ki iya saye ɗan kayan miyan kiki girki ma yaran ki.
Amma matsayinki na wacce ta kware da hulɗa da mata, a shin menene yake sa suke iya ci gaba da karatu har karatun su ma su gama sakandare har ma su iya wucewa?
Mata fa sun fi maza daurewa, ba a gane ba ne kawai, kuma ba a encouraging matan ne kawai su yi. Amma idan ka lura mata, in ka samu mata suna da hazaka, wasu matan hazakan su fa ya fi namiji, don ba su samu encouragement ba ne. Iyaye ba su damu ba, domin an fi son haifuwa ɗa namiji a kan ƴa mace. Idan aka haifi mace dama to an ce wahala ta zo, amma in an haifi namiji an haifi mai gida. Sai ka gani a haifuwa ma ka haifi ƴan mata, matanka guda hudu, kana da ƴaƴa ƴan mata guda hudu, ƴan maza guda uku. Za ka kwashi ƴan mazan nan ka kai su makaranta, ka bar ƴan matan nan a gida, don wai su ƴan mata don wai za su je gidan wasu ba za su taimaka maka ba. Amma wannan duka rashin sani ne. In ka ilmanta mace, ka ilmanta kaman duniya ne. Domin ƴa mace in ta samu ilimi wanda za ta taɓa rayuwansu ya fi namiji, don namiji kam shi kaɗai ne ai, yayi ilimi makanshi ne. Amma mace ga ƴaƴanta, ga iyayenta, ga surkwanayenta, ga jama'a, ga ƴan anguwa. So Arewa ba mu gane ba ne, in ba haka ba matan nan su ne ya kamata ba su ilimi ma fiye da ƴan maza akan damun bi halin ƴan kudu ma. Don a kwanan nan naga ƴan kudu ne yanzu suke kokari su sa ƴan maza su je makaranta, tunda sun nasu sana'a ne. Mu kuma a nan ƴan mazan ne suke karatu, matan ne aka bar su a baya. Amma mata ba abin bari a baya ba ne a ilimi.
Wato yana ma abinda nake cewa cikin ƴan mata ƙalilan ɗin nan ko wanda suke zuwa makarantar, me kika lura da shi ne? Iyayensu ne suke dagewa su yi, ko akwai koyon sana'a, ko akwai abinda yake jan hankalinsu ne suke yin karatu?
Wasu iyayensu sai su ce zaman gidan ya ishe su, iyayen da suka gane kenan, sai su zo nan su karɓi form su ce suna da ƴan mata a gida, ba abinda suke yi sai barci. Wani ya taɓa ce mini ƴan mata guda hudu sai barci, ya zo ne ya karɓi form domin su zo su koyi sana'o'i. Suka koyi sana'o'i, ƴan mata gudurwa ta girma, to bata samu mijin ba, balle ka aurar da ita. Yanzu mazan sun zama abinda suka zama, na garin yana da wuya, amma ƴan zauna gari banza suna nan. Ka auri ƴarka, ka aurar da ita wanda sai kai ne zaka basu abinci, kullum za ta zo gida karɓan abinci zai yi ne? To mazan ma yanzu sun fara ganewa, sai su kamana ƴan matan akan su koyi sana'a. Wani in sun koyi sana'a zai je saye keken ɗinki, wasu kuma matan ba su da kuɗi, sai mu ba su rance a nan, sai mu saya musu keke su je ɗinki, kuɗin da suke samu har su gama biya keke ya zama nasu. Kaga wannan ma mun ɗaga su kenan.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.